من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أتبر شاشدا قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الأريه دو دو تلاتين دو أخو كما شاهدو كما هدو قوات تقوت na shekara ta 2012 a ta miladiya za mu tashi a tafsirin a muna da muke a cikin suratul an'am aya ta 130 insha Allah a cikin karatun mu na yau a kafin mu shiga amsa tambayoyi akwai a abu da suke da alaka da tambayoyin da aka ambata abu guda biyu da suke da alaka a wanda nake so in yi tambihi akai na farko shine batun bauta ma Allah khaufan wa tama'an da aka tambaya aka ce wani wadansu an ji wadansu da wani daga cikin malamai yana cewa ba a yi ana bautar Allah ne dan Allah kawai ba dan tsoro ko kwadayi ba to akwai aya guda daya wanda na so na fada a cikin wannan karatun wanda take bayyanannar aya ce akan wannan amma ban ambace ta ba a cikin wancan karatun shi nake so in tunatar da yan uwa in janyo hankalinmu akan ta Allah ta'ala ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a kada ku yi barna a bayan kasa bayan an gyara ta ku kira Allah ku roke shi khawfan wa tama'a kuna masu tsoro kuna masu kwadayi addu'a da aka ce anan wad'uhu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'u huwa al-ibada addu'a ita ce ibada saboda haka wannan kamar Allah ya ce ne ku bauta masa khaufan wa tama'a kaga duk wanda ya ce ba za a yi wannan ba magana ta tana da hadarin gaske duk wanda ya ce ba za a bauta kuskure ne a ce ana bauta ma Allah wato a khaufan a tsakanin wato al-khawf war raja to magana ta tana da hadarin gaske dan ya ci karo da alqur'ani ya ci karo da alqur'ani idan bai sani ba gare tu ba amma magana ta tana cin karo da alqur'ani tun daga shi Allah yana fada ya ce kai abu kai kuma kana cewa ba haka za'i ba Allah ya ce wad'uhu khawfan wa tama'a kuma ita addu'a ita ce ibada kamar wannan ayar bi manzilati cewa wa'buduhu khawfan wa tama'a ku bauta masa kuna masu al-khawf da kuma at-tama wanda yake shine ar-raja wannan kenan abu na biyu akan batun sujudut tilawa akan batun sujudut tilawa wanda ajiya na ambaci wato abinda aka ruwaito abinda nace shine abinda na rinjayar a karatun jiya na matabar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cewa yin alwala ba sharadi bane domin sujudat tilawa al-Qur'ani aka tambaya shin Ibn Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana da magabaci akan wannan mas'alar nace ina kyautata zaton matabar riwaya nace ni riwaya ne a matabar Ahmad ina kyautata zaton matabar Imam Abu Hanifa ne amma zan bincika to na bincika ba matabar Imam Abu Hanifa bane ba ma riwaya bane daga cikin matabar Imam Ahmad kaulin Imam al-Bukhari ne kaulin Abdullahi ibn Umar ne kuma ikhtiyarin Imam al-Bukhari matabar Bukhari ne amma dukkan a'immatul arba'a sun su hudu da Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad dukkaninsu sun tafi akan cewa sharadi ne in za ka yi sujudut tilawa ya zama to kana da alwala sharadi ne a wajen wa'annan malamai jamahirinsu amma Imam al-Bukhari ya zaɓi cewa ba sharadi ba ne bisa abinda ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar haka zalika an ruwaito kamarsa daga Amir ibn Sharahil al-Sha'bi ɗaya daga cikin malaman tabi'ai kuma wannan saboda haka kamar amma dai a maganar da na faɗa na kan cewa ba za ka samu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya tafi akan wani kauli ba face yana da magabaci domin yana ɗaya daga usul din mazhabarsa da yake akai ta mazhabar Imam Ahmad kuma yana kanta kan cewar idan aka yi ijma'i idan wato ba wani malami da ya faɗi wani kauli to tamkar an yi ijma'i ne akan sabanin wannan kauli saboda idan wani yazo ya faɗi wannan kaulin ya saba ijma'i shi yasa Imam Ahmad yake cewa kada ka taba magana ba tare da kana da imam kana da magabaci da ya riga ya gabace ka da ya fika ilimi akan wannan matsalar ba saboda haka Ibn Taymiyyah yana da magabaci a cikin wannan matsalar kuma abinda duk da yake wannan sabanin abinda jamhurin malamai suke akai ne amma mun rinjaye da shi ta fuskar dalili amma tare da cewa mafi cancanta kuma mafi dacewa shine idan zakai sujada ka zamanto kana da alwala amma yayin da ya zamanto cewa kana tilawa alwalarka ta kare ko baka da alwala kana cikin mota ko kana cikin tafiya ko kana zaune baka da alwala amma kuma kana tilawa da ka kai mahaddaci ne ka zo aya ta sujada to maimakon ka tsallake ayat ta sujada kamar yadda yake shine ra'ayin waɗansu malamai cewa idan ka zo ayat sujada ba za ka iya yin sujadar ba in ma saboda baka da abinda yake kake akai shine sai da alwala ake sujadar kai kuma baka da alwala ko kuma lokaci ne da waɗansu malamai suke ganin ba a yi sujadar kamar shine lokacin da ba a sallar nafila to sai ka tsallake wannan ayat ta sujada kada ka karanta ta maimakon ka karanta ta ka ƙi yin sujada kamar yadda aka rawaito daga Imam Malik to waɗansu malato wannan kaulin da muka zaba na Ibn Taymiyyah yana nuna cewar maimakon ka ƙi yin sujada saboda baka da alwala ka tsallake ayar ba ka karanta ta ba gara ka karanta ayar kai sujadar baka da alwala din tunda ba sallah bace to amma idan ya zamanto kan cewar kana cikin hali kayi ta a cikin halin alwala wannan shine yafi wallahu ta'ala a'lam wannan dama na suna na fadakar akan tambayar da ake jiya ta wannan sujada ta tilawar alqur'ani a tambayoyin yau tambayar farko shine ya halatta mace ta yi kyauta da kayan sawarta ba tare da sanin mijinta ba babu laifi mace ta yi mace ta yi kyauta da kayanta sawa'un na sawarta ne ko ba na sawarta ba mallakarta ta yi kyauta da shi ba da izinin mijinta ba domin mace tana mallaka kamar yadda namiji yake mallaka lirrijali nasibun mimma kasabu walin nisa'i nasibun mimma kasabu mata suna maza suna da abinda suka tsoruruta suka samu haka dalika mata ma suna da abinda suka tsoruruta suka samu kuma Allah madaukakin sarki ya ce lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathu maza suna da rabo daga abinda iyaye da dangi suka bari na gado haka mata ma suna da kaso kage ya dangana musu da cewa lin nisa'i lam din nan a larabci tufidul milk wal ikhtisas wato suna da mallakar wannan kuma sun keɓanta da wannan saboda haka mace za ta iya mulki idan mutum ya mallaki idan mace ta mallaki abu ma'anar mulki shine tana da tasirin ta tasarrufi a cikin sa yanda take so to sai dai waɗansu malamai sun sanya mulkin ta kafiri ne takaitacce ne saboda faɗin Allah ta'ala wala tusufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama cewa wato duk wanda yake hankalinsa ba cikakke bane to ai masa hajaru a cikin dukiyarsa wato a tsare shi kan cewa ba zai tasarrufi dukiyarsa yadda yake so ba kamar yaro wanda bai mallaki hankalinsa ba ko tsoho wanda yake ya riga ya kidime ba shi da sauran hankalinsa kamar wata ran muna zaune a wani masallaci a Madina wani dattijo a tsoho ne ya riga ya rikice a shekarunsa sun yi yawa sai wani irin masu zuwa masallaci suna bara din nan suna zagawa masallatai yan Pakistan suna cewa ga abin da yake tare da su sun yi tafiya guzurin su ya yanke yazo mutane suka dauko daga mai bashi riyal 5 da mai bashi riyal 10 ai tsoho sai ya dauko riyal 500 ya bashi ana ba wa dan Pakistan riyal 500 bai saurari wanda zai bashi ba sai kawai jikinsa na rawa sai fita daga masallacin to dan wannan tsohon yana wajen shi ma magidanci ne sai ya tashi yace zo yace me ya baka sai ya nuna maka yace baka da hankali kawo sai ya karba sai yace ma yace baba kawo riyal 10 sai ya karbi riyal 10 sai ya bashi ya tafi yana ta gunaguni cewa an kamar an hana masa ne to amma wannan tasarrufin da dan yayi daidai ne tunda uban bashi da cikakken hankali in aka tashi sadaka ba da irin wannan ake sadaka ba ba da cikakken hankali to kaga wannan sai aka yi masa an masa za a yi masa hajaru cewa ba zai tasarrufi da dukiyarsa ba kuma abinda dan yayi daidai ne haka yaro yanzu kamar yaro yaje ubansa ya ajiye kudin cefanen gida sai kai ta turo kudin cefane yazo ya bayar sadaka yaje an ce ai sadaka yanzu ya kyale sai ka ce wannan sadakar tayi haka ba ka ce wannan sadakar tayi ba ko kuma ka ji yaro dan kankani kaga yaje ya dauki yaje ya bashi yaje ya bada 10,000 cewa bashi alawa zai raba ma abokansa ne alawa ta 10,000 to kaga yaro dole ai masa hajaru to waɗansu malamai suna ganin mace ita ma haka take ba za a iya kyale take tasarrufi a cikin dukiyar ta gabaki ɗaya ba saboda haka suka ce idan dukiyar ya fi kashi ɗaya cikin uku naka in ya wuce thuluthi to sai da izinin mijinta ba za ta tasarrufi a cikin sama da thuluthinta ba sai da izinin mijinta wannan shine mazhaban Malik cewa mace ba ta da ikon tasarrufi a cikin dukiyarta in ya wuce thuluth wato kashi ɗaya cikin uku wato za ta iya kyauta da dukiyarta amma matsawar ya kai thuluth wa thuluthu kathir kuma ka'ida ce ta Malik da ya dauka a bisa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa thuluthu kathir athuluth wa thuluthu kathir wato kashi ɗaya cikin uku mai yawa ne saboda haka ana ganin cewar wato tasarrufinta wato tana a kwarewarta da wato kintsuwar hankalinta wajen tasarrufi takaitacce ne wannan shine mazhaban Malik sauran malamai ba su muwafaka da shi ba anan yayin da suka saka man mace linzami inda dukiya ta ce za ta iya tasarrufi da ita yadda ta so za ta iya tasarrufi da dukiyar ta yadda ta so ba tare da wani taqidi ba kuma wannan kaulin min haythu dalil shine yafi karfi saboda babu wani abu wanda ya iyakance tasarrufi a cikin dukiyar ta bal akwai abin da yake karfafa wannan kaulin shine Aisha ummul mu'minin ta kasance ne yawan kyauta ce da yawan yanta bayi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana kawo musu rabo na yayin da Allah ya bude dukiya ga al'umman musulmi raban su da ake ba su ana ba su rabo da ya dace da matsayin su na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda har bayan mutuwar sa matan sa ne shi yasa aka ce kada a aure su shi yasa dukkanin su duk wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar su matan sa ne shi yasa aka ce bai halatta a aure su ba saboda matan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam a matsayin matan sa suke mutuwa kawai suna mutuwa sai su je su haɗu tare da shi sallallahu alaihi wasallam to ana ba su dukiya mai yawa to ta kasance tana da yawan kyauta da yawan sayan bayi tana yanta su sai Abdullahi ibn Zubair yace gaskiya fa idan Aisha bata gane irin wannan kyautar ba zai mata hajaru wato zai ce duk wanda Aisha ta bashi dukiya kyautar bata yi ba sai ya bada izini wato zai sanya dukiyar ta karkashin tasarrufinsa wato ya mayar da ita hukuncin wanda take tasarrufinta maksuri ne yace ni tace ni za a yi mahajaru akan dukiyata yace ba za ta take masa magana ba ta kaurace masa hankalin Abdullahi ibn Zubair shine waliyinta domin dan yarta ne kuma da shi ma ake mata alkunya ana ce mata ummu Abdullah dan tace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ban da daya rasulullah da ni za a yi min alkunya yace ki kunya da dan yarki Asma'u shine babban danta Abdullahi shine farkon yaro da aka haifa na musulmi bayan hijira zuwa Madina Abdullahi ibn Zubair so ana ce ma Aisha ummu Abdullah saboda haka shine tunda dan yarta ne ya zamanto shine waliyinta sai yake ta zai mata hajaru Aisha tace ba za ta take masa magana ba sai da tukuna lokacin da take a rashin lafiya bayan dai shekaru masu tsawon rashin lafiya da ta yi sai ya saje cikin mutane an shiga za a je a duba ta shi ma ya shiga kada ta gani lokacin nan ba za ta ce dan in ya nemi izini ya shigo sai ta hana ta ce ba ta yadda bai shigo wajenta to sai ya saci jiki ya shiga yana shiga sai ya fara neman afuwa kiyafe min ya amma kiyafe min ya khala sannan ta yi masa afuwa ta dawo take masa magana to kaga da yana da haƙƙi kan yi mata hajaru da asali ne cewa a nema mata hajaru da ba za ta yi masa inkari ba amma sai ta yi masa inkari saboda wannan yake nuna gaskiya mace tana da haƙƙi ta tasarrufi a cikin dukiyarta sai dai duk wanda aka ga yana tasarrufi a dukiyarsa ta barna to idan mijin ya gani zai iya zuwa wajen alkali ya ce a yi mata hajaru da hukuncin alkali za a iya mata hajaru a ce to ke duk abin da zaki iya yi na kyauta da alheri iyakacin kashi ɗaya cikin uku kawai zaki sauran sai da izinin mijinki alkali zai iya yin wannan to in alkali ya yi wannan yana da dama ya yi saboda a lokacin nan tasarrufinsa tasarrufin wanda yake duba ya zuwa ga abin da yake maslaha ga wanda aka ce masa hajjar su alkali zai iya yi amma mutlaka amma ba tare da hukuncin alkali ba a ce miji shine yake da haƙƙi sai da izinin sa sannan mace za ta tasarrufi in ya wuce sulusun dukiyarta wannan yana a sabanin abin da sauran malamai suke tafsiri akai ne kuma wanda yake shine mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam mata suna yin kowace sallah a tarce shine sirrantawa a kowace sallah wannan daidai ne wannan akwai tafsil asali sallar mata kamar sallar maza take kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku salla kamar yadda kuka ina salla ma'ana ku bayyana inda nake bayyanawa ku asirta inda nake asirtawa kuma wannan shine asali hatta ga sallar mata imamu al-bukhari yace ya ruwaito daga ummu darda al-kabira yace wa kanat tusalli kama yusalli ar-rijal wa kanat faqiha ta kasance tana salla kamar yadda maza suke salla kuma faqiha ce malama ce masaniyar addini ce matar sahabi saboda haka wannan ya nuna cewar asali mace tayi salla kamar yadda namiji yake salla to sai dai kuma malamai sun duba umumul adilla sun duba sauran dalilai na shari'a suka ce idan mace tana waje wanda yake akwai mutane da ba muharramanta ba a wajen kamar a cikin masallaci kuma a cikin kamar irin a cikin masallacin Makka da Madina a masallacin Makka ma dai inda yake maza da mata duk suna haduwa in za ta yi sallah a nan wajen yadda za wani namiji zai iya jin karatunta ba muharraminta ba to ta asirta saboda muryar mace tana iya motsa sha'awar mutum namiji can musamman wanda yake ya dade yana goranci kuma mace ta zo tana karatu da kyakkyawan murya ana son a yi karatu da lahan sai ga ana karatun alqur'ani kuma abin nan mutum ya zamanto ya shiga cikin wani hali wanda yake bai dace ba da karatun alqur'ani kuma ya zamanto ya motsa sha'awa kaga bai dace amma kai amma mutum ne shi wannan zaka iya faruwa to sai aka toshe wannan kofar shi yasa malamai suka ce ta asirta amma in tana kuryar dakin ta ne ko tana cikin mata inda ake bayyanawa ta bayyana inda ake asirtawa ta asirta wannan shine daidai amma inda yake ya zamanto kan cewa tana cikin waɗanda yake za ta iya jin kamar ko kuma za ta yi sallah a cikin office ne ko tana da kantina ta ko kuma ta abin tana da kantina ta akwai mutane za su iya shigowa tana yin sallah in ta bayyana karatu waɗanda suke shigo waɗanda suka zo kantin za su iya jin muryar tata ko ba muharramanta bane to nan sai ta asirta wannan shine asal saboda duba da dalilai na shari'a na kan cewa muryar mace idan ya zamanto cewar za ta iya tayar da fitina to kada ta bayyana kuma wannan yana da asali a cikin fi'ilin ummahatul mu'minin Aisha ummul mu'minin tana cewa mun kasance muna ɗaukaka muryar mu da talbiya amma idan mahaya suka zo wucewa da mu ko kuma muka zo wuce waɗansu sai mu sassauta sautin mu ba ma ɗaukaka muryar domin al'asul wajen talbiya a ɗaukaka murya ko shine asali a ɗaukaka murya shine ake domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'ika jibril ya zo ya ce min alhajju al'ajju wassaj abinda ake so da hajji shine al'ajju shine ɗaukaka murya wassaj kwararar da jini alhajju al'ajju wassaj kaga abin nan akwai jinafi a cikin magana to al'ajju din ɗaukaka murya da talbiya ga kowa da kowa sai wanda shari'a ta togace shine mata yayin da ya zamanto cewa anta ɗaukaka muryar maza za su rinka ji to shine ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta kiyaye mana wannan sunnar cewa su haka suka kasance suna ɗaukaka murya idan ba kowa da yake yawanci ayari suke yi matan annabi sallallahu alaihi wasallam tare suke tafiya hajji Abdullahi sayyidina Umar ya kasance yakan hada su da Abdurrahman ibn Auf ya zamanto shine sarkin alhazai na matan annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake tafiya tare da su to suna tafiya tare suna ɗaukaka muryar su da talbiya amma in waɗansu mahaya suka zo wucewa da su ko kuma su suka zo wuce waɗansu matafiya to sai su sassauta don kada ya zamanto kan cewa muryar tasu an ji ta ta iya motsa sha'awar wanda mai cuta a cikin zuciyarsa na'am da yawa a koye suke yi talbiya ɗin karatun babu idan sun yi agoye din babu komai illa a mazhaban Malik an jaza musu dama kuma duk a cikin mazahib din nan Malik ne yake cewa idan mutum ya asurta a inda ake bayyanawa ko ya bayyana inda ake asurtawa zai sujada, amma sauran malamai sun ce in ka asurta ko ka bayyana babu sujudu sahwi, saboda wajen sauran malamai babu komai asurtawar tasu. Malik shine yake da wannan asal din, to shi kuma a wajen sa mutum ta asurta babu komai gare ta, ta asurta din shine asali da baki dai, bashi da wannan tafsil din. Na'am, asurtawa abinda ake nufi da asurtawa shine mutum ya jiyar da kansa, shine ma'anar asurtawa, wato wanda yake kusa da kai ba zai ji ba, shine ka asurta. Asurtawa ba shine ka rinka yin sa a zuci ba, bakinka baya motsi kai gum amma kake kana karatu wannan ba karatu kake ba, karatu dole ya zamanto da motsin harshe, da motsin harshe yanda zai zamanto lam ya fita daban, ba ta fita daban, zaka yi ba har wato leban ka ya hadu, amma kuma kada ya fitar da furuci da na kusa da kai zai ji, sai kai ne zaka ji ka jiyar da kanka. Wannan shine abin da ake nufi da al-israr, asurtawa. Akan to ka gani wannan kaga shi ma hujja ne ga jumhurin malamai kware da gaske. Hadisin a Juwairiyya ce ko Hafsa a kware, wannan hadisi shi ma hujja ne ga sauran malamai tsakanin, amma ko da yake ba lalle ya zamanto hujja ba, ta yi tana da dukiyar sama da sulusi. A shahid wato ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ce tana da baiwa sai ta yantar da ita, da ta zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ta gaya masa, sai ce da kin gaya mun, da na nuna miki abin da ya fi wannan, da sai in sanya ki bayar da shi ga danginki ya rinƙa musu hidima, da wannan shi ne zai ci, da zai filada, domin zai zamanto kan cewar ta yi ihsani sannan kuma ta sa da zumunci, ta yi ihsani sannan kuma ta sa da zumunci. To kaga wannan ya nuna kan cewa mace tana da iko ta sarrafa ba da izinin mijinta ba, tunda ta yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi ikrarinta. Wannan tambayar ya ce ya halatta mutum ya yi wa mutane sallar tarawihi ko tahajjud kuma a biya shi? In ka ce a biya shi, wato kenan jinga aka yi, to shi kuwa ba a yin jinga, ba a yin jinga a cikin wannan, saboda aiki ne na ibada. Za a iya biyansa daga cikin baitul mal, kamar yadda Imam Ahmad ya ce za a iya biyan mutum daga cikin baitul mal, daga cikin dukiyar al'umma ta musulmi, a ɗauka a rinka bashi saboda ganin kan cewar ya tsara kansa daga yin sauran abubuwa, ya zo ya yi wannan. Ya ce amma mutum ya ce ma 'yan unguwa sun ce masa, sai Imam Ahmad na riƙe wannan fatawar tasa, ya ce amma mutumin da zai ce 'yan unguwa ba zan muku sallar tarawi ba sai kun haɗa kaza da kaza kun bani kullum kuna biya na, ya ce wannan la khaira fi, babu alheri a cikin wannan liman, fitale shi su nemi wani. Saboda haka idan ya yi wannan sharaɗin ne, to zahirin wannan riwayar a mazhabar Ahmad ba ta halatta ba, domin abinda yake yi ibada ne shi kansa, ba kuma wata manfa'a ce yake kaiwa ya zuwa gare su ba, saɓanin kamar mutum ne yake da ilimin Alƙur'ani zai iya yin ruqya a bashi lada, wannan babu laifi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikirarin waɗanda suka yi ruqya da Fatiha aka basu lada, aka biya su, ya yi ikirarin, ya tabbatar da su akan wannan. Haka zalika malamai sun yi fatawa kan cewa mutum zai iya wato koyar da Alƙur'ani a bashi lada, malamin Alƙur'ani ne a bashi lada, ko ju'ul ko ujra. Al-ju'ul shine masalan a ce ga ɗana nan idan ya haddace Alƙur'ani ko kuma in ya haddace rabi ko in ya haddace izufi goma ga abin da zan baka, shi kuma ya duƙufa akan wannan a biya shi idan yayi wannan, babu laifi, duk ya faɗa cikin inna haqqa ma akhadtum alayhi ajran kitaballah, abinda ya a kitabullah abinda ya fi cancanta ku samu lada akan sa ku karbi wato kudin lada akan sa shine littafin Allah so ta wannan hanyar nahiyar babu amma idan wato kyauta ne suka bashi ko lada ne a ko sadaka ne suka bashi wannan babu laifi wanda ke kuma wannan ai ba a sharadi domin biya ma'anar biya ma'ana jinga ce kenan ake ujira kenan ijara ce wato mun dauke ka aiki ne aikin da zan rinka yi limancin sallah a cikin watan azumi na tarawi ko na tahajjud kuma za ka sauke alqur'ani eh to zan sauke alqur'ani dama mahaddaci ne to shikenan nawa za a bayar ayi lissafi a kullun ya tsaya lissafa ya ce to a kullun ya kamata a ce an bashi 2000 saboda haka cikin wata daya kaga 60,000 kenan ce to shikenan ya ce to 60,000 za a bayar in karshen wata yi suka kawo 50,000 suka bayar ne ta a ai ba haka muke da ku ba saboda haka ina binku 10,000 to kaga wannan ta zama to jinga to wannan ijara ce bafila wannan yace da Allah ya yi wa masu muqami nasiha da suke cikin talakawa musamman bangaren wato jami'an tsaro saboda matasa na son irin wannan aikin amma ba sa nema musu aikin irin su irin su na zuwa wannan tafsiri dan Allah a yi musu nasiha sosai to ina ganin yana da bai kamata ka ce kai musu hukunci da cewa ba ka neman musu aikin ba kada kai saurin hukunci ga mutum cewa baya yin abu sai tukuna ka gwada haga bai yi din ba ni da sani na akwai mutane da suke yin wannan taimakon ko shekaran jiya nan akwai bawan Allah wani yaro mai alamar salaha tare da shi da kintsuwa ya dade yana neman shiga soja bai samu ba kuma akwai wani bawan Allah wanda yake shi hafsu yana daga cikin hafsoshin soja da abin nan haka an san shi dai anan masallacin aka yi masa magana kuma ya hada shi da wanda yake dauka din kuma alhamdulillah jiya aka bugo waya aka ce an za a an yi masa alƙawari za a dauke shi saboda haka daidai gurgudo mutane suna yi saboda haka a ci gaba dai da yin wannan kokarin duk wanda suke kokarin himman neman shiga abin nan shiga aikin wato ɗaya daga cikin jami'an tsaro saboda tsare mutuncin addini bayan duk wanda zai shiga ya shiga da wannan niyyar taimakon addini ya tsare mutuncin addini domin wannan tun lokacin Malam Abubakar Gumi yana da rai abin da yake ta faɗa kenan kuma wannan abu shine abin da usul na ilimi suke nunawa idan musulmi suka korace ma waɗannan gabaki ɗaya zai zama to ɓarna ne ga addinin musulunci da al'ummar musulmi sai zama to gabaki ɗaya muna zaune a ƙarƙashin waɗanda suke ba musulmi ba wanda kuma harkar tsaron rayukan mu da dukiyar mu suna hannu sai inda suke da mu wanda yake kuma wannan barna ce kamar yanda Iz bin Abdussalam ya ambata a cikin qawaidul ahkam a lokacin nan Malam Abubakar Gumi yana faɗa waɗansu sun gane wannan hikima ta so waɗansu da yawa basu gane ba amma yanzu ta ga ya bayyana kuma yanzu din irin abin da yake faruwa kenan yanzu ko shekaran jiya waccan a dan uwa Malam Ahmad Gumi da Dr. Ahmad Gumi sai da ya janyo hankalin manyan kasan nan akan rashin adalci da ake ma musulmi wajen dauka a cikin soja in ka tsaya ka duba sunayen zaka gani rashin adalci da ake ma musulmi kuma yanzu batun harkar ruwa ma gabaki ɗaya za a danka su a hannun yan Niger Delta ne don su aka je ake koya ma yanda za a rinka su ake koya ma yanda za a rinka wato tabbatar da tsaro na gabar ruwa yanda ƙarshe zai zama tukan cewa gabar ruwan Najeriya gabaki ɗaya tsaron a hannun waɗanda suke da su ne 'yan ta'addanci amma yanzu an ɗauke su an je ana yi musu training akan wannan saboda haka duk irin wayannan abubuwa suna faruwa kuma wato hatta su kansu manyan namu ma suna kuka da abin kuma wannan shine laifinmu mu muka janyo ma kanmu wannan saboda haka mu ci gaba da addu'a kan Allah ya canza mana da abin da ya fi alkhairi kuma Allah ya ɗaukaka addinin musulunci Allah ya ɗaukaka musulmi ya tsare mutuncin addininmu kuma mu yi bakin kokarinmu wurin abin da yake zai tabbatar mana da karamar addininmu kan yuyuyu dan kawai mun ga wani ya zo yayi hayaniya yayi kwaramniya ya je ya hada kai da waɗanda suke za su ba za su tsare mana mutuncin addini ba amma dan yana da abin hannunsa ya zo ya fitar da dukiya shikenan mu bishi ha saboda dan abin da ya bamu da za mu yi bukatar yau da ishi amma ko mu zauna muna cikin halin kakanin kai na shekara da shekaru zaman to masu tunani masu menene ingancin hadisin da ke magana kan cewar idan mutum ya zo masallaci ya tarar liman yana huduba kada ya zauna har sai yayi tahiyatul masjid sai hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim yana cikin sahihul bukhari ma hadisin jabir ibn abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutum idan ya zo alhali liman yana huduba kada ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu a cikin ba a cikin bukhari ba ya riwaya ta zo da wal yatajawwaz fihima ya fataita su saboda haka hadisi ne ingantacce a wanda yake nassi ne akan wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشفعنا أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم
na'am Allah ta'ala yace ya ma'asharal jinni wal insi ya ku jama'ar mutane ya ku jama'ar aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni basu zo muku ba daga cikin ku yaqussuna alaykum ayati suna gaya muku ayoyina wato suna karanta muku ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada kuma suna gargadi na saduwa da wannan rab qalu shahidna ala anfusina sai suka ce mun yi shaida akan kanmu wato mun yi ikrari mun tabbatar akan kanmu kan cewa waɗannan manzanni sun zo mana kuma mun cancanci azaba akan rashin biyayya a gare su wa gharratuhumul hayatud dunya kuma alhali a lokacin da suke fada kuma alhali rayuwar duniya ta ruɗe su don haka ba su yi imani ba ai wato suna yi ma kansu shaida suna itirafi da kuma kan cewa rayuwar duniya ta ruɗe su wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin kuma suka sake yin shaida akan kawukansu kan cewa hakika su sun kasance kafirai zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun wannan wato al'amarin na aiko da manzanni domin ubangijinka wato ubangijinka bai kasance mai halakar da alƙaryatu ba bi zulmin saboda zaluncin da suka aikata yayin da suka aikata zaluncin wa ahluha ghafilun alhali suna marafkana ga barin sanin cewa wannan zaluncin zalunci ne sai Allah ya sanar da su cewa sun yi zalunci tukuna ta hanyar aiko musu da manzanni sannan ne ukuba za ta sauka a gare su a cikin wannan aya ta farko ya ma'asharal jinni wal ins akwai tabbatar da risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga aljanu tunda gashi ana yi musu khitabi ana cewa ya ma'asharal jinni ya ku taron aljanu idan da ba aiko shi zuwa ga aljanu ba zai kira su ba ya ce ya ku aljanu amma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya an gaya masa ya karanta alqurani kuma a cikin alqurana cewa ya ma'asharal jinni an nuna cewa aljanun su kansu an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa gare su kuma wannan shine abinda dalilai suka tabbatar kamar yanda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul ahqaf wa yusarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه أشياء تكتشوا يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومتا نمو كأمس كرم الله كأمس مكرين الله كأغني كأمس كرم مكرين الله شيني كرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا عند الله يسر يتورو سكة سورار كراتين القرآن suwan da suka ji karatun alqur'anin nan sune wallau ila qaumihim munzirin sai suka koma masu gargadi ga mutanen su suna wato manzanni ga mutanen su yan aike ga mutanen su ba manzanni na Allah ba wato ba manzanni da aka ba su matsayin annabci da risala ba a'a kamar ashabul qaryati ne ijja'a al-mursalun wadrib lahum mathalan ashabul qaryati ijja'a al-mursalun manzannin da suka zo ma wannan alqaryar wanda Allah ya ba mu labari a cikin surati yasin ba manzanni ne annabawa ba hawariyun ne almadiyan annabi isa ne sune wanda aka tura su zuwa ga wannan alƙaryar sai Allah ya kira su wato manzanni ijja'a almursalun ay mursaluna min qibali isa alayhi salam daga wajen annabi isa take saboda haka waɗannan aljanu da suka ji sakon annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji karatun alqur'ani suka zamanto manzanni masu gargadi zuwa ga mutanen su Allah ya kira su almunzirun wallau ila qaumihim munzirin suka koma suna masu gargadi zuwa ga mutanen su to wannan abinda zai faru ranar alqiyama ne na cewa Allah zai ce ma jama'ar mutane da aljanu alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku a cikin nan wajen kaga dai hisabin ga aljanu da mutane kuma zahiri sai ya dauka cewa manzanni daga cikin ku wato manzanni daga cikin ku ya ku mutane da aljanu to kaga sai ya dauka cewa kenan daga cikin mutane akwai aljanu daga cikin mutane akwai manzanni daga cikin aljanu ma akwai manzanni amma manzanni daga cikin mutane kawai take babu manzanni a cikin aljanu domin Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura bamu aiko da wadansu manzanni ba kafin kai face rijalan mazaje min ahli alqura daga cikin ma'abuta alqarya rijalan kaga wannan mutane ne ba aljanu bane aljanu ba a sifanta su da arrujula ba a sifanta su da mazaje maza daga cikin mutane suke to san haka manzanni daga cikin mutane suke babu manzanni daga cikin aljanu to abinda ake nufi alam ya'tikum rusulun minkum manzanni daga cikin ku basu zo muku ba ai ku mutane manzanni sun zo muku annabawa ku kuma aljanu manzanni masu gargadi sun zo muku irin su wannan wallau ila qaumihim munzirin din masu gargadi da suka ji wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam to su ma tamkar manzanni ne domin al-ibra bulughud da'awa wato da'awa ta riski mutum ba sai idan wato me idan sako ya ishe wato ya tike zuwa ga mutane to manzo ya zo musu saboda haka manzannin na mutane sun zo ma aljanu yayin da sakon manzanni ya tike zuwa gare su sawa'un sun ji sakon mubasharatan daga annabi ne kamar yanda waɗannan aljanun suka zo suka ji sakon karatun alqur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zo musu da wasitar waɗanda suka ji ne suka yi musu riwaya suka ce ga sakon Allah da muka ji daga wajen daga bakin annabin Allah to saboda haka su ma wannan da'awa ta riske su saboda haka ash-shahid bi ala ayi halin hujja ta tabbata a gare su akwai fuskoki daban sauran waɗansu fuskoki da malamai suka bi wajen tafsirin wannan ayat don nuna cewa rusulun minkum manzanni daga cikin ku ba yana nufin akwai manzanni daga cikin aljanu bane waɗanda suke annabawa a'a akwai kuma taujihi daban da waɗansu malamai suka kawo wanda yake ba sai mun ba za mu tsawaita wajen ambaton waɗannan fuskoki ba yaqusuna alaikum ayati waɗannan manzanni suna karanta muku ayoyina sune annabawa suna karanta ayoyin da wahayi ya zo musu daga Allah ko kuma wahayin da aka umarce su da su bi shi waɗanda yake kuma ba annabawa biyan annabawa suna karanta wahayin da ya zo musu daga annabawa وينذرونكم لقاء يومكم هذا كما سنن مكو غرغدين سادوارku da wannan rana wanda ya nuna kan cewa wazifar manzanni shine karanta ayoyin Allah da kuma gargadi abinda yake nufi da gargadi shine bada labarin abinda yake akwai tsoro ga wanda bai wato ga wanda bai karba abinda ake gaya masa ba umarni da ban tsoro kan cewa idan baka bi wannan umarnin ba ga abin da zai same ka shine an shine an shine al-inzar to a cikin cewar a cikin yin shaida din nan da suka yi akwai tabbatar da cewar akwai wato kunyata mushrikai kan cewa gashi wato mutane da aljanu gabaki ɗayansu suna yi ma shaida suna yi ma kansu shaida a gaban Allah cewa hakika manzanni sun zo musu bainama su ka waɗannan mushrikan na Makka suna inkarin manzo da ya zo musu tare da cewar wanda suke takama da bautar su sune aljanu har suke musu wahayi din su kansu ranar alkiyama za su zo suna yin ikirari gaban Allah cewa hakika manzo ya zo musu dan haka kenan kamar ana cewa to yanzu iyayen gijin naku za su zo suna shaida gaban Allah cewa hakika manzo ya zo musu a lokacin da shaida ba za ta amfane su ba to ku me zai sa yanzu tun yanzu tunda manzon ya zo muku ba za ku karbi sakonsa ba a ku yi imani sannan a cikin fadin Allah ta'ala da yace wa gharratumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su a cikin wannan akwai ishara ga cewar rayuwar duniya ita ce take sanya kafirai suke kafirci wanda ba sa imani abinda yake sanya su suke rashin imani rayuwar duniya ruɗin rayuwar duniya wanda yake nuna akwai zuhudu wanda yake mafi karancin zuhudu da yake kowa ya wajaba yayi shine abinda yake nufi da zuhudu gudun duniya da rashin kyale duniya ta ruɗe ka to waɗansu suna ɗaukan zuhudu wani matsayi ne can sai su annabi sai irin su sahabbai da irin su sayyidina abubakar to akwai zuhudin da yake dole kowa sai ya yi shi inda yana so ya tsira a wajen Allah shine zuhudin da zai sa rayuwar duniya za ta hana ka zuhudin da zai sa da zai tsare ka daga ruduwa daga rayuwar duniya ruduwar da za ta hana ka imani da Allah da bin addinin Allah akwai wanda yake rayuwar duniya ta rude shi har ba shi da lokaci na addini kwata-kwata saboda yana ganin addini wani abu ne wanda yake shi bai kamata ma a kawo masa wannan a cikin rayuwarsa kamar yadda mafi yawan mutanen Europe suke yanzu mafi yawan mutane a Europe ba sa addini la musulunci wala kirista wala yahudanci wala wani abu ba su da lokaci kan wannan ba su da lokaci kan wannan suna ganin ma ka tsaya kai tunanin Allah wani bata lokaci ne yaushe kana lissafi kana ganin stock ya tashi stock ya yi kasa kana duba tashin dala da saukar dala yaushe za ka tsaya kana wannan tunanin wani har yaushe kake da wannan lokacin da za ka yi wannan idan har an samu wannan rarar lokacin to an tara galolin sun yi yawa to lokaci ne kuma yanzu za a je a shakata a shagiya a yi sharholiya a je wani tsibiri wanda ba a ba a shiga tsibirin sai tsirara to lokacin za a zo a yi wato lokaci ne na wato a huta daga lokaci da aka je aka bata aka bazama cikin neman abun duniya to wannan rudin na rayuwar duniya shine wanda kai su kimma to akwai irin waɗannan akwai waɗansu kuma rayuwar duniya ta ruɗe su da sun yadda akwai addinin amma ba su da lokaci ga addini ba su da lokaci da za su san shi ba su da lokaci da za su san me ya haƙƙin Allah in ma har an ci sa'a in har waɗannan sun ci sa'a to watakila irin waɗanda yake idan dare ya yi za su fita bar su zo duk saloli da ba su yi ba bar su zo su rama a zahar la'asar magriba isha sai a yi kafin a kwanta saboda ba lokaci mana ba lokaci to akwai waɗanda suke irin wannan rayuwar duniya ta ruɗe su to wannan duk rashin zuhudi ne rashin ƙaurace ma rayuwar duniya ne domin ita rayuwar duniya wato Allah ya yi ta dan ta jarabawa ne kamar yanda Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace yayin da Allah ta'ala ya halicci aljanna sai ya sanya dukkan wato abu wanda rai yake so ya sanya a ciki sai ya ce wa mala'ika Jibril ya je ya duba aljanna da ya je ya ganta sai ya ce me ka gani ya ce ai ya Allah ba wanda zai ji labarinta kaga ba cewa ba wanda zai ganta ba shi ya ganta ya ce ba wanda zai ji labarinta sannan ya zamanto bai yadda ya shige ta ba to sai Allah ya lulluɓe ta da abubuwan da rai baya so sai ya ce to je ka ganta sai ce ai ya Allah da ya dawo Allah ya tambaye shi ya ce me ka gani ya ce ai Allah ina jin tsoron cewa ba wanda zai iya shiganta saboda duk abin da ba a so shine ya lulluɓe ta da Allah ya halicci wuta sai sannan sai Allah ya halicci ta sai ya ce malaika Jibril ya je ya duba ta da ya je ya ganta da ya dawo Allah ya tambaye shi ce me ka gani yace ai Allah ba wanda zai ji labarin ta sannan ya je shi cikin ta to sai Allah ya lullube ta da dukkan abin da rai yake so duk abin da rai yake so sha'awat sha'al shahawat sai Allah ya lullube ta wuta da ita sai ya dawo Allah ya tambaye shi me ka gani yace Allah ina jin tsoron cewa duk da baki ɗaya kowa daga kowa cikin bani adam duk shiga za su cikin ta to duk abin da suke so yana wannan hanya to wannan ita ce rayuwar duniya Allah ya ita ce ta lullube abubuwan da ke cikin ta na ruɗi shine ya lullube wutar jahannama to ba abin da yake ruɗin dan adam gabarin Allah gabarin abin da zai amfane shi illa rayuwar duniya izzarta da jin daɗinta da holewarta da abubuwa da rai yake so a cikin ta shine yake dauke hankalin shine yake wato alghuru shine yake rudin shine yake rudin mutum to kaga kenan dole ka samu wani nau'i na zuhudu wani kadari ni kidari na zuhudu wanda zai sa kada ta rude ka rudin da zai raba ka da addini baki daya saboda haka wannan kadari wannan gurgudu na zuhudu wajibi ne kada ka rudu da rayuwar duniya da har za ta zama ta raba ka da addini kwata kwata ba kai ba Allah wannan wajibi ne ya zama to kan cewa kai yaki da zuciyarka akan rashin ruduwa da duniya domin ka samu makanka wannan dan shine in ka samu wannan ka samu in ko baka samu wannan ba to a ka riga ka halaka to sauran abu kuma kamar kada ta rude ka kan kada ka samu matsayi na wato daga cikin matakai na ihsani na matsayin wato kusanci da Allah jalla wa ala wannan kuma kari ne wanda kowa yayi kari akan wannan to ya samu kari ne a cikin wato kusanci da Allah shine irin zuhudin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya guji ruduwa da duniya yazo ya samu sayyidina Umar yazo ya same shi yana kwance akan tabarma ta Kaba ya duba ɗakin yaga babu komai sai wata ƴar ragaya da aka rataye kalkar ruwa sai wannan tabarma duk tayi rudu a jikin fatarsa ko katifa babu ko matashi ma babu haka ya same shi a cikin ɗakin babu komai sai wannan sayyidina Umar yayi kuka yace ya rasulullah ga sarakunan Farisa ga sarakunan Rum ga irin abin da suke ciki na ni'ima sarkin Farisa fa kawanya yake sanyawa awarwaro yake sanyawa tun daga dantsan hannunsa har kafada dinari ne kawai siwari Kisra ba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Suraqata bin Malik yaya zaka kasance ran da ka sanya siwari Kisra da aka ci daular Kisra sayyidina Umar yace ina Suraqa yace gani yace zan cika maka alƙawarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka ga awarwaran Kisra sa su a hannunka Yazran to sayyidina Umar yace ya Rasulullah ga su halin da suke ciki amma kai kuma ga shi kai ne mafi girma a wajen Allah amma ga irin halin da kake ciki ba za ka roki Allah ba ya dan wasa'a maka ya yalwata maka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai ya miƙe ya zauna yace awa fi shakkin anta ya ibn al-Khattab kana cikin shakka ne ya dan Khattab yace waɗannan mutane ne da Allah ya gaggauta musu jin daɗin su a nan duniya to ina yaqini bayan wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ma mutane ku yi imani da lahira idan da ya daina tara abun duniya kaga irin typical abin da shugabanni yan siyasa suke kenan su kada mutane can su kuma su lobe su kwashe duk abin alheri ba abin da yan siyasa suke ba kenan shugabannin duniya abin da suke kenan shi yasa ma har irin su Karl Marx suke cewa religion is the opium of the people addini shine wato wiwi da aka ba ma talakawa su ta shan wiwi din su kuma mutane su ta kwasar kudin dan jari hujja haka yace addini yake to irin addinin su kenan amma ba irin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi da yace lahirar a aikata lahirar ya fuskanta bai nemi duniyar ba bai nemi wani da ya bata ruɗe shi ba bai dauke ta akan komai ba to wannan mataki na zuhudu wannan kuma shine irin wanda yake wanda za su yi haram su samu wannan sai waɗanda suke kokarin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin matakan sa na ihsani kuma haka shine halin sa salawatullahi wasallamu alaihi shine halin sahabbai wajen kokarin su na wato rashin rutuwa da rayuwar duniya. Saboda haka a shahid dole ne wani miqdari na zuhudu da kada mu rudu da duniya rudin da zai raba mu da addini gabaki daya. Sannan a cikin fadin Allah madaukakin sarki cewa wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, a cikin wannan shaida da suka yi ta biyu akwai wato zargi ga kansu, sannan kuma akwai tsoratar da musulmi masu sauraron alqur'ani da kada su zamanto a cikin wannan hali, halin da za su yi nadama. Dan wannan shaida gaskiya ce za ta afku. Saboda haka tun kafin lokacin ya faru kai ka farga ka zamanto kai shaida kai ikirari da zuwan manzanni kai abin da ya dace, tun kafin lokaci ya kure da zaka zo ya zamanto kan cewar ka zo ka nemi kanka mummunar shaida. Sannan a cikin fadin Allah jalla wa ala zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun, wato Allah baya halakar da al'umma saboda zalunci da suka aikata, shine shirkar da suke yi. Wa ahliha ghafilun, alhali yan wannan alqaryar suna wato marafkana, ba aiko musu da wani manzo ba da zai bayyana musu wannan zalunci. Domin ma'anar al-ghafla anan wajen shine adamu irsalir rusul, dan Allah ya ce ne wato aiko da manzannin Allah ya yi shi ne domin Allah baya sunnar Allah, sha'anin Allah baya halakar da al'umma saboda sun yi zalunci, alhali suna marafkana ga barin sanin cewa zaluncin suke. Shine Allah ta'ala yake cewa rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, manzanni masu faranta rai masu tsoratarwa domin kada mutane su samu wata hujja akan Allah bayan ya riga ya aiko da manzanni. Shi ai Allah me yasa baka laula arsalta ilaina rasul walaula walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi faqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza. Walaula Allah madaukakin sarki yake cewa da ba dan kada su ce ya ubangijinmu me yasa baka aiko mana wato manzo ba mu bi ayoyinka, wato Allah ya aiko da manzanni dan kada mutane, dan Allah ya yanke mu mutane hanzari dan kada ya zamanto sun ce Allah ai baka aiko mana da manzo ba, to shi yasa Allah ya aiko da manzanni. Kuma kaga cikin hikimar Allah manzanni suka rinka zuwa, summa arsalna rusulana tatra, muka aiko da manzanninmu ɗaya na bin ɗaya, haka suka rinka zuwa, shine at-tatra wato ɗaya na bin ɗaya, daga annabi ya tafi sai Allah ya kawo wani annabi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi wa bani Isra'il kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun akhar, ko yaushe wani annabi ajalin sa yazo sai Allah ya kawo wani annabin bayan sa, har Allah ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da Allah ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya tsare sakon sa ya zama tutankar yana nan ne, alqur'ani da sunna suna nan chip, suna nan tsare, ba a canza su ba, a baddala su ba, ga alqur'ani yana nan yanda yake, ga sunna kuma cike, Bukhari da Muslim suna nan da sauran littafan sunna na Annabi sallallahu alaihi wasallam, tamkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu ana bayanin su, kuma ya sunna Allah ya sanya musulmin suna ta yada shi a ko ina ya zaman tukan cewa ana sanin sakon Allah din, to tamkar wato risalar tana nan ne. To duk wani ya ɗaya daga cikin yankewar hanzari da Allah ta'ala yake yi. To dan haka a cikin wannan mu san cewa ba mu da hujja gaban Allah jalla wa ala, ba mu da wata hujja, kuma hujjar mutane kuma Allah madaukakin sarki wannan yana nuna mana isar cikakkiyar rahmar Allah, inda ya zama tukan cewa bai yi ma mutane azaba ba sai da yanke musu hanzari, sai da yanke musu hanzari. Kuma kun ga haka aka nuna mana ko wajen shari'a musulunci, idan aka kawo shaidu kafin alkali ya yi hukunci sai ya yi izar ya yanke maka hanzari, kana da abin da zaka ce a cikin wannan shaida, ya kai wanda za a yi hukunci a kanka, an kawo shaidu, mudda'i ya kawo shaidu, kana da magana da zaka yi akan waɗannan shaidu, in ka ce baka da magana shikenan sai a zartar maka da hukunci. Wannan shine adalci. To haka Allah ya yi mana tamkar, haka Allah ya yi mana, Allah ya yanke mana hanzari da aiko manzanni. Na'am.
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون.
الله يقول ولكل درجات مما عملوا قدكنوا دكوان نيدك تكنسوا سوما سؤيكي دا دائر الله دا سوما سؤيكي دا تابان الله da kowanne daga cikin su darajatun, akwai matsayai wato darajoji martabobi, mimma amilu, saboda abin da suka aikata ma kowa yana da martaba gwargwadon abin da ya aikata. wama rabbuka bighafilin amma ya'malun, kuma ubangijinka ba marabka bai kani bane gabarin abin da suke aikatawa, ya sani. Dan haka duk darajar wanda ya bama ya sani, ya san aikin da yayi, sannan kuma ya san darajar da dace da shi. Wato daga su masu da'ar da su wanda suke sabo din daga cikin mutane da aljanu din, kowa yana da daraja gurgurdan aikin sa, wanda yake nuna kan cewa tun anan duniya Allah madaukakin sarki zai tabbatar ma da su masu da'a daraja irin wanda su dace da su, koda kuwa yayi nufin halaka alƙaryar nan ne. In ya halakar da alƙaryar, to su Allah madaukakin sarki zai ba su daraja a nan duniya, shine ya tsirar da su, wannan daraja ce. Ya zaman to kan cewa su waiwaya su ga abinda Allah ya yi ma mutanen da suke ƙaryata su, da suke aibata su, suke mugusta musu, gashi Allah ya halaka su, su kuma Allah ya tsirtar da su, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya musu lokacin yakin Badr. Su Abdullahi bin Mas'ud da su Abu Jahal suke musu azaba, suke gallaza musu azaba, sai ga su sune wato sune suka tsira, sune aka danka waɗannan ribatattun yaki a hannunsu, kuma sune ake cewa ku dauki gawawwakin waɗannan wato mush waɗannan wato mushan arna ku jefa su cikin rijiya, suka dauke su ka jefa su cikin rijiya, wannan daraja ce Allah ya ba su. Idan ma kuma Allah ya nufi halaka wanda yake ta hada tare da hatta waɗanda suke muminai, wanda ke kuma wannan tana faruwa, wata kufit na tallata su siban nan labina zalamu minkum khasa, ba za su zamanto cikin halakakku ba, ko da sun halaka din ranar alkiyama, za a tashe su akan gurgurdan irin aikinsu, ba za a tashe su a bisa aikin azzalimai ba. Shi ne wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a hadisin Zainab binti Jahash, ya tashi da daddare ya ce wailun lil arabi min sharrin qad iqtarab, boni tsananin azaba ya tabbata ga larabawa daga azaba wanda yake ta kusata, yace bangon ya juju wa majuju, gurgurdan haka ya rushe. Sai Zainab tace anuhu laku ya rasulullah wa fina salihun, za halaka za ta zo mana alhali akwai salihai a cikin mu, yace na'am idza kafara al-khabar, fa idza kafara al-khabar, yace kwarai za a halaka ku duk da akwai salihai a cikin ku idan barna ta yawa, idan dauda ta yawa a cikin al'umma, dauda in dauda ta yawa sai halakar ta zo ta hada hadda mutanen kirki. Amma ranar alkiyama sai a tashi mutanen kirki daban, ba a cikin wanda za a yi musu azaba ba, mutanen da yake kuma su ne mabarnata masu daudar su tabbata a cikin wato sakamakon dauda. Saboda haka kowa da irin darajar da Allah ya bashi, kuma Allah ba marafka bane ne ga abinda kowa yake aikatawa, ya san kowa irin aikinsa, kuma ya san kowa irin abinda ya dace da shi. Babu abu wato la yahfa alaihi amal, aiki baya kuya ga Allah, au kadru ma yastahiqu bihi min thawabin au iqab, ko gurgurdan abinda mai aikin yake cancantar samu na sakamako ko na ukuba. Na'am.
Wa rabbuka al-ghaniyyu dhur-rahmah in yasha'a yudhhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
الله يتشي وربك الغني ذو الرحمة كما أبنجدك يا رسول الله الغني شيني موداتي zur rahma shine ma'abucin rahama, in yasha yudhibukum, idan yaso sai ya tafi da ku, wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha, ya maye a maimakon ku bayan ku ma yasha, abin da yaso daga cikin halitta, kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin, kamar yanda wato ya fara halittar ku daga zurriyar waɗansu mutane daban ba waɗanda yake waɗannan da kuka sani ba, wato ya tafi da wancan tsaran naku ya kawo wani tsara, to haka in Allah ya so sai ya tafi da ku ya kawo waɗansu mutane daban. Innama tu'aduna la'at, abinda aka yi muku alƙawarin zuwansa, wato na bayyana wannan addini da kuma na tashin alƙiyama da sakamako, la'at mai zuwa ne, la mahala, tabbas. Wa ma antum bimu'jizin, kuma ku ba masu gagara Allah bane, ba wanda za ku gajiyar da Allah bane, ya zamanto kan cewa kun ce ba ku ce abun ba zai zo ba, kuma ya zamanto abinda kuka faɗa ya zamanto shine tabbas, ya zama to kanta kun gagara Allah akan wato nufin sa ya zama to zartacce akan ku ina ba ku ba ba ku ba masu wannan ikon bane Allah madaukakin sarki ya sifan ya ambaci sifan zatin sa da cewa shine al-ghani kuma a cikin nan akwai wato al-qasr qasrul ma'ru'a wato qasrul mawsuf qasru sifati fil mawsuf an nuna cewa babu wani al-ghani in ba Allah ba domin shine ma'anar wa rabbukal ghani ubangijinka shine mawadaci babu wani mawadaci sai shi shine wanda yake bashi da bukata bashi da bukatar komai bashi da bukatar kowa bashi da bukata a gun kowa wannan shine Allah shine ubangijinka ya rasulullah shine mawadaci wanda yake ya wadata da kansa bashi da bukatar ku ko halitta bashi da bukatar ku ko mutane bashi da bukatar hatta wa bashi da bukatar ta'akku annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan wadatar ta Allah a cikin hadithul qudsi wanda Allah ne da kansa ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar yace ya ibadi Allah yana cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ya ku bayina da na farkon ku da na karshen ku ka duba na farko tun daga Adam har ya zuwa ga tashin duniya da mutum da mutun da mutanen ku da aljanun ku sun zamanto akan zuciyar wanda yafi kowa tsoron Allah sun fi kowa tsoron Allah ma zada zalika fi mulki shay'a ba zai ƙara mulki na komai ba yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a da ya ku bayina da na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku sun zamanto akan zuciyar wanda yafi kowa fajirci yafi kowa kan gare ma Allah wannan ba zai tawaye komai a cikin mulki na ba to wannan babu wata wadata da ta fi wannan ita ce wadata da'ar masu da'a ba ta amfanar Allah saban masu sabo baya cutar Allah jalla wa ala yace innama hiya a'malukum ufiha lakum thumma uwaffikum iyaha al'amarin ba wani abu bane aikin naku ne da nake kiyaye muku shi nake kididdige muku sannan in cika muku ladar faman wajada khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi ya gode ma Allah dan Allah ne ya bashi ikon yin alkhairi waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa wanda ya samu wani wannan ku sharri to kada ya zargi kowa sai kansa domin shine abin da ya aikata ne shine ya zabi fajircin bai zabi takawa ba saboda haka kaga takawa idan mutane sun yi takawa ga kansu suka yi mata takawa fajirci mutane sun yi fajirci kansu suka yi ma ba zai tawaye komai a cikin abin nan a cikin mulkin Allah ba ko ba ma gani yanzu idan dan barna mutane suna yin barna wata rana dan mutane wato dauda ta yi yawa za ka ga rana ta fito kaga tana neman faduwa kafin ta tafi tana neman wato abin nan barna ta sa wato an rage mata karfi yadda take haka za ta fito mulkin Allah kenan ba abin da zai rage zur sai kuma sannan ya ambaci wata sifa ta sa zur rahma ma'abucin rahma nan da yace rahim ba sai yace zur rahma ma'abucin rahma domin ya kusantar da rahmar ya zuwa gare mu tunda nan makami ne na bayyana yanda Allah yake halakar da al'umomi saboda haka domin mu'minai su kaunace shi su aminta da shi jalla wa ala sai sifan sai ambaci wannan sifa ta sa yace zur rahma ma'abucin rahma domin yanzu kamar kaga idan zaka sifanta mutum da dukiya kaga zaka ce fulano zu mali ma'abucin dukiya ne in zaka ce yanzu in ka ce wa fulanun alim da kuma ka ce fulanun zu ilm wani malami ne wani ma'abucin ilimi ne wani ne kuma mubalaga in ka ce ma'abucin ilimi ne wato ya sifanta da sifar ilimi har ya tumbatsa da ita to Allah madaukakin sarki dur rahma ma'abucin rahama ne rahamarsa ta cika ta yalwace dukkan komai wa rahmati wasi'at kulli shay ta yalwace dukkan komai in ya shayu sannan yace ya ambaci kudurar tasa da wadatar tasa yana daga cikin wadatar Allah kan cewar ku ba gagara ba dole ba dole sai da ku ba in tabbatar da addini ne ba dole sai da ku ba idan gyara al'umma ne in gyara duniya ne ba dole sai da ku ba in yaso sai ya tafi da ku gabaki daya baya bukatar ku ya mare a baya a maimakon ku ya kawo khilafofi wato al-istikhlaf shine waɗanda za su mare gurbin waɗanda suka tafi sai ya mare gurbin ku da waɗansu, kamar yanda ku kanku daga zuriyar waɗansu ne Allah ya kawo. Shine Allah ta'ala yake faɗa, yake cewa wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum. Idan kuka juya baya ba ku taimaki addinin Allah ba, sai Allah ya musanya ku da waɗansu mutane daban, sai ya kawo su, sannan su ba za su zamanto tamkar ku ba. Shi yasa yayin da mutane suka girma suna ganin kan cewa su ne malamai ko su ne da ilimi ko su ne masu da'awa, amma kuma sun riga sun narke, sun shantake, ba sa abin da Allah yake so, ba sa taimakon mutane, ba sa kira zuwa ga addinin Allah, ba sa taimakon addinin Allah, sai ya ga kawai lokaci ɗaya Allah ya share su, an manta da su gabaki ɗaya akan sha'anin harkar addinin Allah ya kawo waɗansu. Su ne waɗanda suke kiran kuma Allah ya sa ya rubuta musu qabul, ya rubuta musu, ya sa musu istiqama. To wannan sunnar Allah ce, wanda yake nuna wato wadatar Allah, cewa baya buƙatar waɗansu waɗanda za su ce wai su sun zamanto labudda sai su, ba wanda yake labudda a wajen Allah. To sannan amma tare da haka kuma ma'abucin rahama ne, ba haka yake yin abin gabaki ɗaya ya share mutane ba, a'a sai musu inzar. Ya daga cikin inzar ɗin irin wannan wa'azin da Allah da muke karantawa. Sannan Allah maɗaukakin sarki kuma ya yi wa'id, ya yi ban tsoro, yace abin nan da ake muku alƙawari fa la'ati wallahi zai zo. A cikin wannan akwai tabbatar da wato tashin alƙiyama, da tabbatar da dukkan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa za su faru kafin tashin alƙiyama. Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna wato gajiyawar mutane akan wato su canza tsarin Allah, yace wa ma antum bi mu'jizin, wato ku ba masu gagarar da Allah bane akan zartar da abin da ya so. Na'am.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
Allah ya ce qul ya qaumi i'malu ala makanatikum, kace ya rasulullah ya ku mutane na i'malu ala makanatikum, ku yi aiki akan naku kokarin, inni amil ni ma ina nawa aikin, fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar, da sannu za ku san wane ne wanda yake da kyakkyawar aqibar gida, wato kyakkyawar aqiba a lahira. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, sha'anin shine az-zalimai ba za su samu rabauta ba, ba sa samun rabauta, ba sa samun cimma abin da suke nufin yi. Wannan shine da shine Allah maɗaukakin sarki ya rufe wannan maqta'i na wato shine yayi wa'azi ga dukkan waɗanda suke jin wannan alqur'ani. Ya qaumi, mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abinda ake nufi da su ummatud da'awa, waɗanda duk aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su tun daga wato Quraishawa da ya soma kiran su har ya zuwa ga wanda za a yi tashin duniya a karanta musu alqur'ani, sun shiga cikin wannan aiki. I'malu ala makanatikum, ku je ku yi aiki akan iya iyawar da kuke yi. Almakana an fasara kuma da kan cewa nahiya, da hali, ku ci gaba da aiki akan halin da kuke, wato halin da kuke na kafircin da rashin bi, ku ci gaba da yin wannan. Inni amil, ni ma ina nan ina aiki akan ci gaba da kira da kuma tsayawa akan aiki da Allah, da abinda kiran nawa Allah maɗaukakin sarki yace ne aiki da shi. Fa sawfa ta'lamun, da sannu za ku sani, man tako, da sannu za ku san wanda aqibatud dar, ai al-aqibatul mahmudatu fid daril akhirah, wato kyakkyawa, wato ƙarshe wanda yake abin yabo a duniya, a gidan lahira, da sannu za ku san wanda yake da wannan, mu ne ko ku ne. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna wato gaskiyar kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, da yake irin wannan kalubale, da sannu za ku sani, wato yana kan ilimi kenan. Kowa kuwa, sauran kuwa, ai kai kowa cikin shakka ne, anya ku abin nan fa gaskiya, anya ku abin nan daidai ne, ga fa abin da fa yake faɗa, yaya kuke gani? To wanda za ka gaje na wannan kokonton shine wanda ba shi da wannan ilimin, amma shi ku Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yana kan bayyana daga ubangijinsa, shine Allah yake gaya masa ya faɗi wannan. Wanda yana kan cewar musulmi akan bayyana yake na al'amarinsa, kan cewa al'aqiba kyakkyawa, kyakkyawan ƙarshe ya tabbata, zai tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya bi shi. haka kuma muka gani din yanzu tsakanin wanda suke rigima da Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wane ne ya samu aqibatud dar kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya samu kufaru quraish wanda aka kashe su lokacin yakin badar aka jefa su cikin rijiyar nan yace hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa kun samu abinda ubangijin ku ya muku alƙawari gaskiya ni na samu abinda ubangiji na ya mun alƙawari gaskiya yace fa sofa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar ni na san wanda yake aqibatud dar din ta tabbata a gare shi gashi ya bayyana gare ni shine wal aqibatu lit taqwa kikkiawan ƙarshe ga tsoron Allah ne wannan sunna ce ta Allah cewa al aqiba ga tsoron Allah ne kai duk abinda zakai wanda ya zamanto shine yake tsororin tsoron Allah shine da kikkiawan ƙarshe sama yake da kai sama yake da kai sannan kuma Allah ya sake karrara mana wannan jumla wanda take ita ma take tabbatar mana da sunnar Allah innahu la yuflihu adh-dhalimun tabbas sha'anin haka yake azzalimai ba sa rabauta wanda duk yake zalunci to ba zai samu falahu ba ba zai samu rabauta ba ba zai samu cika burinsa a yanda yake so a nan duniya ba ballantana a lahira dan haka ya cancanci wato mugunisanci dan haka ya wajaba mugunisanci zalunci wannan sunna ce ta Allah jalla wa ala indai kana son ka samu cimma manufar da kake so to kake yayi zalunci kake yayi shiga cikin haƙƙin mutane kake yayi shiga cikin haƙƙin wanda mai haƙƙi babban haƙƙi ko shine haƙƙin Allah kake yayi ka tsare tauhidi sannan ka tsare sauran haƙƙin masu haƙƙi haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan nan haƙƙin iyaye haƙƙin dangi haƙƙin iyali haƙƙin wato haƙƙin mata kenan na aure da haƙƙin mazaje na aure da haƙƙin ƴaƴa da haƙƙin makwabci da haƙƙin aboki da haƙƙin wanda sana'a ta hada ku da haƙƙin wanda mu'amala ta hada ku da haƙƙin sahibi a cikin tafiya ko a cikin mota wanda za ku zauna cikin motar haya za ku tafi daga nan zuwa Abuja ka zauna ya zauna kusa da kai yana da haƙƙi wa shine wasahibu bil jambi duk waɗannan haƙƙoƙi suna nan yayin da ka zamanto kai al'adarka ba za ka haɗu da wani ba sai ka san inda za ka yi ka cuce shi to ka sani da kai da rabota har abada innahu la yuflihu adh-dhalimun mu rike waɗannan irin waɗannan maganganu na Allah suna bayyana mana sunnonin Allah ne allati la tatabaddal wala tatahawwal bata musanyuwa bata canzuwa bata kuma kaucewa daga ka'idarta haka Allah madaukakin sarki ya ambata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الاخره والاولى اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم انا نسالك عيش سعداء ونزل الشهداء ومرافقه الانبياء والفوز في القضاء والنصر على الاعداء انك تفعل ما تشاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمد الخير بلاد المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم فك أسر المأسورين من المؤمنين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين